الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتثبت قال الله مدعوك تنسركي مملكين قوة لكمي واندي بام لافيا يبام إيفو na sake haduwa a wannan wata mai albarka, a wannan shekara mai albarka, shekara ta 1446 a yau 1 ga watan Ramadan, wanda ya daidai da 1 ga watan 3 miladiya 2025. Babu shakka duk wanda Allah madaukakin sarki ya raya shi ya sa wannan lokaci, to abin ya gode wa Allah ne, domin Allah madaukakin sarki ya kara bashi dama mai yawa mai girma da zai kara ayyukan alkhairi, ya kara kusantar Allah madaukakin sarki, kuma ya tuba daga munanan ayyuka wanda zai mutu ya samu rahma ta Allah madaukakin sarki. Watan Ramadan mun riga mun san wata ne da yake dauke da hanyoyi da kofofi da sababbai na gafara masu yawan gaske, ta yadda kowa zai iya shiga sai wanda baya so. Masu kuɗi akwai hanyar da za su shiga, waɗanda ba su da kuɗi akwai hanyoyin da za su shiga, manya akwai hanyoyin da za su shiga, haka nan yara, haka nan mata, haka nan maza. Don haka ba ƙaramar falala bace da daraja da baiwa. Allah ya baiwa mutum iko na kawo wannan lokaci, kuma ya bashi lafiya da imani ta yadda zai azumci wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda ya kawo mu wannan wata mai albarka, ya ba mu iko da dama na azumtar shi kamar yadda yake so, kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu daga fadawa abubuwan ki. Allah madaukakin sarki ya sanya ikhlasi cikin ayyukanmu waɗanda muka rayu da su shekarar da ta gabata, a yau kuma sun koma zuwa ga Allah, to muna roƙon Allah ya gafarta musu, ya musu rahma, ya haskaka kabarinsu. Kowa daga cikinmu ko kuma wasu daga cikinmu za su iya tuna mutanen da ke da suke zama tare a irin wannan wata, ko suke shan ruwa, ko suke zuwa gurin karatu tare, ko wani aikin alkhairi, amma yanzu babu su. Babban misali baba da yake mana gadi a wannan masallaci, yake kula da wannan masallaci, kun ga bana babu shi zami wannan wata na Ramadan. Allah ya karɓi kayansa. To irin suna nan da yawa, muna roƙon Allah ya musu gafara, ya sanya rahma a kabarinsu, mu kuma idan lokacinmu ya yi mu cika da imani. Kamar yadda muka sani, wannan wata na Ramadan wata ne na Alkur'ani mai girma, domin a cikin sa ne Allah madaukakin sarki ya saukar da Alkur'ani. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Baqara, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. A wannan aya Allah ya tabbatar da cewa a cikin watan Ramadan aka saukar da Alkur'ani. A cikin suratul Dukhan, farkon sura, Allah yake hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Allah yake cewa mun saukar da shi Alkur'ani a cikin dare mai albarka, shine daren Lailatul Qadr. Allah ya faɗa a cikin suratul Qadr, yace inna anzalnahu fi laylatil qadr, mun saukar da shi cikin dare mai daraja. Da haka Ramadan wata ne na Alkur'ani. Duk wanda Ramadan ya shigo, to mafi girman abinda zai bayan azumin watan Ramadan shi ne karanta Alkur'ani. Ya zama sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan Ramadan ya shigo, mala'ika Jibrilu yana zuwa yi karatun Alkur'ani, kamar yadda ya zo cikin Bukhari da Muslim. Yace idan watan Ramadan ya shigo, yalqahu Jibril fa yudarisuhu Alkur'an, yalqahu Jibrilu fi kulli laylatin fa yudarisuhu Alkur'an. A mala'ika Jibrilu yana zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama fi mudarasa Alkur'ani a kowane dare a cikin watan Ramadan. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan hadisi na cewa mala'ika Jibrilu yana zuwa a kowane dare su yi karatun alkur'ani da manzon Allah dalla ala istihbabi dirasati alkur'ani fi ramadan yana nuna mustahabbi ne abun so ne ayi budarasa ayi bita ayi karatu na alkur'ani a cikin watan ramadan walijtima'i ala zalik yana nuna halaccin a haɗu don yin haka ma'ana ya halatta mu haɗu a cikin watan ramadan wani ya karanta alkur'ani muna saurare wannan yayi wannan yayi wannan yayi ko kuma mutum da yayi muna saurare wa ardi alqur'ani ala man huwa ahfazu la kuma yana nuna mana mustahabbi ne mutum ya bijirar da qur'ani ma'ana ya karanta shi ga wanda yafi shahada cewa saboda mala'ika jibrilu shi yake zuwa da qur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa manzon Allah sannan manzon Allah ya ji ya kiyaye to in ramadan yayi sai manzon Allah da mala'ika jibrilu su yi nazarin alqur'ani kuma manzon Allah yana bijirar da jibrilu karatun alqur'ani shi kuma yana ji وفيه دليل على استحباب الافتسار من تلاوة القرآن إيش حديث ميرانونا مستحبين يوي سكرات القرآن في شهر رمضان أشكين وتر رمضان وفي حديث فاطمة رضي الله عنها إيش يازو حديث أن فاطمة ألا يرجد إيسا عن أبيها دك بابنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها ماذا ألا ياباونا أن فاطمة لا بهري أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة ملائكة جبريل أقوة شكرة ينازوا في كراتين القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤياء شكرة لمن مكجع حديث بايت كمة الرمضان وأنه عارضه في عام وفاته مرتين أما شكرة من ذا الذي بالدنيا صبي ملائكة جبريل يزو سكي وننكراته دعاك إذا منا شريا مغباتا aikin magabata na kwari idan ramadan ya kama ya shigo suna barin komai su koma kan karatun alqur'ani da bibiyar ma'anonin alqur'ani imamu zuhri rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malaman imamu malik ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance idan ramadan ya shigo yana cewa innama huwa qira'atul qur'ani wa it'amut ta'am ramadan ba komai zamu a ciki ba face karanta alqur'ani da ciyar da abinci ibn al-hakam yana hakaitowa yana cewa imam malik idan ramadan yazo ya firru min qira'at al-hadith yana barin karantar da hadisi wa mujalasati ahli al-ilmi yana barin zama da malamai sai koma kullun ya dinga karantar da ya dinga karatun alqur'ani sufyan as-sauri idan watan ramadan yazo ترك جميع العبادات واقبل على قراءه القران دون لو الى عباده سي يبشي كما كان قراءه القران تو هكا مغباتا سكي يي ده wannan ne magabatan mu suka samu tunanin tafsirin alqurani a cikin ramadan dan mutane su hada alkhairi guda biyu alkhairin karanta alqurani da kuma alkhairin fahimtar ma'anonin alqurani domin alqurani ibadar da zaka yi dangane da alqur'ani bayan ka karanta shi kuma ka fahimci ma'anonin shi masu tarihi wata daga cikin masana tarihi suna cewa tafsiri a kasar Hausa yin tafsirin alqur'ani a Ramadan ko ba a Ramadan ba a kasar Hausa ya samo asali tun lokacin sarkin Kano Aliyu Yaji wanda ya yi mulki a karni na 13 miladi yanzu muna karni na na 20 da nawa muke 20 da 1 karnin 21 dukkan a karni na 13 miladi lokacin da kabilar Wangarawa suka zo Kano karkashin wani malami da ake kira Abdurrahman Az-Zaiti to wannan malami Abdurrahman Az-Zaiti shi ne dinga yin tafsirin alqur'ani cikin hanyoyin da ya bi na yada da'awa ta musulunci shine karantar da alqur'ani da tafsirin alqur'ani kamar yadda wani malami ya ambata cikin littafinsa da ya yi magana tafsiri a Kano Dr. Ismail Idris haka nan a zamanin sarki bawa Ibn Muhammad Rumfa an samu wani malami da ya zo Kano wanda ake kira Sheikh Abdullah shi ma zan babban aikinsa da ya zo Kano ya shagala da shi shine tafsirin alqur'ani Sheikh Abdullah Ibn Fodi yayin da ya niyyar zai tafi Makka zai je Madina ya zauna hanya ta kawo shi garin Kano da ya zo garin Kano mutanen Kano sun nemi da ya zauna ya karantar da su alqur'ani da haka ya zauna lokaci mai yawa yana musu tafsirin alqur'ani sannan uwa uba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine jagora wajen fassara alqur'ani saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah yace mun saukan maka da alqur'ani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukan musu sai zamana wannan bayani da Allah yace manzo Allah yayi ya kunshi karantar da alqur'ani da kuma bayanin ma'anonin alqur'ani da haka manzo Allah ya karantar da sahabbai alqur'ani kuma yayi musu bayanin ma'anonin alqur'ani daidai gurgudu sai daga cikin magabata Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami yana cewa waɗanda suka karantar da mu alqur'ani yana nufin sahabbai sun fada mana cewa suna karatun alqur'ani a gurin annabi فكانوا اذا تعلموا 10 ايات ان سكوا يا ايي 10 لم يجاوزوها باسا قلكي ايي 10 نن حتى يعملوا بما فيها من العمل حسين شن يا ايكي دا ابين دكي cikin ayoyin yace fata'allamna alqur'ana wal 'amala jami'an yace sai muka koyi alqur'ani da aiki tare domin in suka karanta alqur'anin baka tsallake abin da suka karanta sai sun yi aiki da abin da ke cikin ayoyin sai zaman suna koyon alqur'ani da sanin ma'anonin shi da kuma aikata abin da ya umarni kamar yadda Imam At-Tabari ya kawo wannan cikin tafsirin shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa kana ar-rajul minna dai daga cikin mu Musa bai ya kasance idza ta'allama 10 ayatin in ya koyi ayoyi 10 lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna to ba zai tsallake sai tafi ayoyin gaba ba sai yayi aiki da su ya koyi abin da yake ciki na ma'anonin su ma'ana suna tambayar ma'anonin alqur'ani kuma manzo Allah yana karantar da su wannan yasa saboda wannan tsari da suke bi suke dadewa ba su haddace qur'ani ba Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana ar-rajulu idza qara al-baqara wa ala imrana jalla fi a'yunina yace a zamanin mu idan mutum ya karanta baqara ya karanci sai ya karanci ali imrana yace sai ya kara girma a idan saboda karatu ne ake yi na kokarin aiki da shi ana karantawa ana sanin ma'anonin ana kokarin aiki da wannan Abdullahi dan Umar kamar da Imam Malik ya kawo cikin Muwatta Abdullahi dan Umar ya zauna shekaru masu yawa yana haddasa suratul baqara ba wai dan bai da kokalwa ba sai dan karatu ne da kokarin aiki da shi dan haka tafsirin alqur'ani abu ne da yake da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban shi don ba zai yi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana suna jin karatun alqur'ani kuma ba su fahimce shi ba kuma su yi shiru ba tare da sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzo Allah ya yi bayanin alqur'ani malamai sun tattauna shi manzo Allah ya fassara alqur'ani tun daga farko har ƙarshe tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas koko ya fassara wasu abubuwa ne ko ya lamarin yake wasu malamai na ganin za a iya cewa manzo Allah ya tafsirin alqur'ani bi akmalihi gaba ɗayan shi kurin dai ba za su ce lafazi lafazi ba amma a dunkule a takaice suka ce ya fassara alqur'ani gaba ɗaya suna cewa domin in ka kalla ko dai manzo Allah ya fassara alqur'ani da bayani na baki yace wannan aya tana nufin kaza ko kuma ya fassara shi a aikace domin na Aisha ce aka tambaye ta halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an halayen manzo Allah alqur'ani ma'ana yayin da manzo Allah ya zama mai gaskiya yayin da manzo Allah yake rukun amana yayin da manzo Allah yake hakuri yayin da manzon Allah yake da'awa duk waɗannan abubuwa ne da alqur'ani ya umarni da su da ka tafsiri ne na alqur'ani amma dai a dunkule zamu iya cewa tafsirin manzon Allah ga alqur'ani to zamu iya kasa shi gida biyu akwai tafsiri bayyananne sarihi da ya fassara ma'ana ya ce wannan ayar ga ma'anarta ko wannan lafazin ga ma'anarsa ko wannan bayani ga ma'anarsa wannan kadan ne a cikin ma'ana abubuwan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana bayani sarihi bayyananne kamar fadin tafsirin da manzo Allah ya yi wa fadin Allah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin manzo Allah ya fassara mana al maghdubu alaihim sunni al yahud adhdallin sunni nasara kunga wannan tafsiri ne na wannan kalmomi guda biyu kamar yanzu yadda manzo Allah ya fassara fadin Allah الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون sahabbai suka ce ya rasulullah wannan aya da Allah yake waɗanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suna da aminci kuma su ne shiryayyu to ya rasulullah wa ai baya zalunci a cikin mu ma'ana suna ganin abin yayi girma kenan ba wanda zai samu shari'a ba wanda zai zama cikin aminci domin kowa yana zalunci alal aqalli mutum zalunci kanshi da haka suka ce manzo Allah suka ce wannan aya tayi girma ya rasulullah tayi tsanani tayi nauyi sai manzo Allah ce ba zaluncin da kuka fahimta ba ake nufi a wannan aya ayar abinda take nufi shirka ku ji fadin Luqman ba ga danshi inna shirka la zulmun azim kun ga manzo Allah ya fassara musu az-zulm cikin aya da ke cikin suratul an'am da cewa ana nufin shirka ya fassara musu ita da aya da ke cikin suratul Luqman inna shirka la zulmun azim to irin wannan tafsiri na manzo Allah sarihi ya fassara wata aya to in an kamanta shi da sauran bai da yawa to wannan nau'i ne na tafsiri ga manzo Allah yi na biyu kuma kabe da muka ambata dukkan sunnan manzo Allah tafsiri ne na alqur'ani sunna ce qauliyya ko sunna ce fi'liyya ko sunna ce taqririyya in dai manzo Allah ya yi abu ko ya fada ya ce ayi ko an yi ya tabbatar da shi to tafsiri ne na alqur'ani don manzo Allah ma yanti qanil hawa in huwa illa wahyin yuha da abinda manzo Allah zai fada to wahyi ne to in ka kalli wannan to ka iya cewa ai manzo Allah ya fassara alqur'ani din gaba daya ko dai aikace ko kuma da bayani kamar yadda muka ambata a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara daidaikun ayoyin alqur'ani saboda sahabbai larabawa ne akwai abinda da an fada suke fahimta baya bukatar ma sai sun tambaya mu ma yanzu nan muna yin tafsiri da Hausa ne saboda Hausawa ne mu galibin mu ba ma jin larabci to da haka akwai bukatar ai bayanin ma'anonin wannan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya saukar amma da larabawa ne nan to an zo wasu kalmomi ne za a yi musu bayani da wasu da kuma hadisai da za a kara musu abu na biyu kuma dukkan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan ta tafsiri ne na alqur'ani mai girma domin me domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mabibicin wanda ya fassara alqur'ani kamar yadda malamai suke yin bayani da wannan ne za mu gane batar waɗanda suka ce alqur'ani zalla za su bi baruwansu da sunna waɗanda aka san su da 'yan tafsiri ko kala kato a yanzu kuma suna kiran kansu da qur'ani zalla to waɗannan da wancan bayanin za mu gane batarsu domin dai shi alqur'ani an saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama ne shi alqur'ani an saukar wa da manzon Allah ne kuma an umarce shi da yayi bayani kuma manzon Allah yayi bayani to in yayi bayanin ina bayani yana ji wani daga cikin su yana cewa mu ba mu ce manzon Allah bai yi bayanin alqur'ani ba mu ba mu ce bai yi bayani ba sai mu abinda muke cewa waɗannan hadisai ba su ne bayanin na annabi ba duk ƙarya ne waɗannan hadisai to ina bayanin annabin in dai yayi to yana ina kaga dai ko dai ya ce mana bai yi ba yadda mu muke tuhumar suna cewa bai yi muna cewa suna cewa annabi bai yi bayanin qur'ani ba domin abinda bayanan suke gwada kenan ko kuma ya ce yayi idan yayi yana ina idan ka ce ba waɗannan hadisai bane bayanan da manzon Allah ya yi to suna ina in kuma ka ce babu to ya za a yi Allah madaukakin sarki da ya alƙawarin zai kare wannan addini ta hanyar kare alqur'ani shi wannan qur'ani zai samu kariya ta hanyar kare sunna to ya za a yi Allah ya bar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama su tafi haka idan ya zama maganganun kakanninmu da iyayenmu da wanda suke gaba da mu da malamanmu ana hakaitowa yanzu duk wanda ya rayu da baban shi zai zama ya ba ƴaƴan shi labarin babana ya ce min kaza kuma ƴaƴan su yadda saboda baban su ya bada labari su ma su hakaitowa nasu ƴaƴan jikokin shi kenan haka magana za ta yi tafiya sai ka samu wani ya hakaito labarin kakan shi kuma ya ji daga baban shi kuma ya ji daga nan kuma ka yadda haka din ne to idan har Allah zai kare maganganun ɗaiɗaikun mutane wanda ba annaba ba wani ma ba mutumin kwarai ba to me zai hana Allah ya kare maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a fahimci addini da shi haka kenan dole ne manzo Allah in yayi bayani to dole ne a samu bayani in ka ce ba wannan bane to kawo ba zai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani ba saboda Allah yayi umarni da ayi to da haka wannan yana cikin abin da yake nuna batar kuma duk lokacin da mutum yace zai fassara alqur'ani kadai ba ruwan shi da sunna, ba ruwan shi da bayanin sahabbai da almajiransu, to dole zai kama cikin bata. Shi yasa duk waɗannan mutanen da suke cewa Qur'ani zalla, ko na yanzu da muke rayuwa da su, inda zaka bibiye su zaka ji tufka da warwara. Za a tambaye wancan a ce to ka ce Qur'ani kaɗai zaka ji, Al-Qur'ani bai magana rukuin sallah ba. Sallah wannan da muke yi mun yi la'asar raka'a hudu, magariba ayi raka'a uku, isha ayi raka'a hudu, asuba ayi raka'a biyu, azhar ayi raka'a hudu. Mu ma bar yadda ake yi din na ruku'u da tsayuwa da karatun Qur'ani, iya adadin rukuin ina aka samu su, kuma mun ga kai tana yi. Dan a cikin su akwai wanda yake Qur'ani zalla, amma kuma haka yake sallah da muke. To zaka ji amsar da za su bayar daban-daban. Wani ya tafi ya ta kamo inda Allah madan sarki ya magana wasu ma'ana nambobi, kamar yadda Allah yake maganar fitafukan mala'iku, ja'ilul mala'ikati uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a, yace anan za a samu rukun sallah. Wani kuma na kwanan nan da nabi sai yace ai inda Allah yake yi sallah a cikin Al-Qur'ani aqimus salata guri 17 ne, dan haka shine adadin rukuni. To ka ji wani tafsiri a duniya da ba wanda ya taɓa yin shi, sai a kalmar aqimus salah ko wa aqimus salah ta zama da ma'anar raka'a. Kalmar aqimus salah duk wani wanda ya salla rabci ya san ana nufin ku tsaye da sallah, to ina ta koma ta rikice ta zama raka'a. To a lokacin da inda zaka je na Kaduna ko ka je gurin na Kano, mai irin wanda ake da ka ce ga yamin inda ka samu rukunin sallah, shi ma ba zai iya faɗin waɗancan ba, dan bai ma san wancan ba. Saboda bai to daga nan za a shiga badambada ma, kowa zai kama abin da shi. Yasa in kana sauraron su a babin ibada da tafsirin da suke na Qur'ani, za ka su kansu kowa yana faɗa abin da ya ga dama. To ba abin da zai daidaita al'umma ya tsora su kan daidai sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa lokacin da manzo Allah ya ishara cewa al'umma za ta shiga sabani, yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa. Sai sahabbai suka ce to yi mana wasiya ya rasulullah, sai yace fa alaikum bi sunnati, ku bi sunnata, domin sunna ita zata daidaita al'amura, ita zata daidaita, ita zata dora mutane kan daidai. Al-Qur'ani kamar da suke faɗa amma lin zuwujo, za a iya karanta aya Al-Qur'ani kuma a juya ta ta bada wata ma'ana, amma me zai nuna ma'anar daidai ce ko ba daidai ba ce, shine mu kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, mu kalli sabon manzon Allah. Shin wannan ayar tana nuna wannan ibadar da kai kake yi? Idan ayar, idan tarihi da sunna ta manzon Allah tabbata ba haka yayi ba, to ya nuna ba ma'anar ayar kenan ba. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da addini ya cika, kuma sai da ya bayyana addini. Da haka ta nan ne za a samu kariya. Shi yasa dukkan makiya addini da suke son su rusa addini sun fi shigowa ta hanyar rusa al-sunna fiye da ƙaryata al-Qur'ani. Sun fi shigowa ta hanyar rusa sunna, domin ita ce in an rusa za a je ma mutane cikin badambadama, ƙarshe mutum zai zama zindiki. Shi yasa a masu da'awar Qur'ani zalla akwai masu yin sallah raka'a ɗaya kaɗai a cikin yini, dare da yini raka'a ɗaya tak. Akwai wanda in ya alwala ya tsaya kurin, in ya ɗan tsaya ya jima shi kenan ya gama sallah, saboda Allah magana qiyam yayi. Akwai wanda in yayi ruku'u to daga ruku'u zai wuce sujjada, ba zai dago ba, saboda Allah ya magana ruku'u da sujjada. To zaka ga abubuwan daban-daban-daban-daban. Akwai wanda yana yin yadda muke, akwai wanda kuma raka'a bi yake da safiya ya bi da yamma, saboda an yi maganar tasbihi safiya da yamma. Zaka ga abubuwan daban-daban. An zo maganar zakka, dole za a samu rikici a nan. Zakka din nan kowane abu za a fitarwa zakka, kowane abu ake fitarwa zakka, ko ko akwai wanda ba a fitarwa. Sai ya kai misali, in ya kai misali nawa, in ko ba ya kai misali ba, to me za a bada zakkar shi? Shi yasa zaka same su anan suna da rikici mai yawa. Idan ka da a gurin aikin haji haka, dawabi guda nawa za a yi? Allah ya ce ai dawabi a cikin Al-Qur'ani, wal yatawafu bil baitil atiq, amma guda nawa za a yi? Ta ina za a fara? Ta ina za a kare? Kaga duk wannan wani abu ne da yake akwai buƙatar tambaya a jiya ya ake yi. To wannan duk sunna ta annabi ce sallallahu alaihi wasallama za ta yi maka wannan bayani. Asalin inkarin sunnar annabi ya faru ne tsohon tarihi. In ka ɗauki khawarijawa, suna da nau'i na inkarin sunna, saboda sun kafirta wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka daga nan duk sunnar da ta fito daga waɗannan sahabbai, da hadisin da ya zo daga waɗannan sahabbai, ba za su yi aiki da shi ba. in ka dauki mu'tazilawa su ma haka suna inkarin wasu abuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ba za a ga Allah ba ranar tashin alkiyama ba za a cutu ba babu azabar kabari duk za su inkarin waɗannan abuwa din in ka zo ka dauki shi'a su ma akwai sahabbai da sun kafirta su da haka da hadisan da suka fito da gurin su ba za su karba ba kun ga su ma daga nan nau'i ne na inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma daga baya baya wannan kungiya ta qur'aniyuna ko zalla qur'ani ko intisina ko qala qatu ta samo asali ne daga wani mutum da ake kira Abdullah ibn Abdullah al-Jakralawi mutumin indiya ne an haife shi can a wani yanki na Punjab a Pakistan a ƙarshen karni a ƙarshen karni ko kuma a cikin karni na 19 miladi shi ne ya zo da wannan fikira shi ne ya fara kafa wasu jama'a da ake kira ahlul zikri wal qur'an shi ya zo da wannan har ya yi rubuce-rubuce a kan wannan ƙadiya ta shi daga shi ne abin ya yi ta faɗaɗa har ya zama ya kawo yadda muke gani a yau kuma su ma suna nan kamar yadda muka ambata ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a waɗanda suke masu yawa shi ya sa kamar yadda muka saba tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki da muke yi a wannan waje zai ci gaba yadda muka saba karanta alqur'ani da fassara shi da ayoyin alqur'ani tafsirul qur'ani bil qur'an ma'ana ayar qur'ani wani sa'in wata ayar na fassara ta misalai na nan da dama da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim tun a Fatiha zai ce Allah ka shiryar da mu tabarki miƙaƙƙi siratal ladina an'amta alaihim tabarkin waɗanda kai wa ni'ima Allah ka shiryar da ni tabarkin waɗanda kai wa ni'ima ga kuma wata ayar sai ga Allah ya bayyana ma waɗanda yayi wa ni'ima Allah ya bayyana maka waɗanda yayi wa ni'ima wa man yuti'ir rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin kuma wannan aya ta faɗi waɗanda Allah yayi wa ni'ima ko annabawa ma'ana annaba da manzanni ko siddiqai mataki ne na kai kololuwa wajen bin Allah da da'a ga Allah da walittaka ko kuma shuhada wanda suke shahada ko kuma waɗanda suke nagartattun bayi su ne allazina an'ama Allahu alaihim da haka Allah ka shiryar da mu tafarkin waɗanda kai wa ni'ima shi ne tafarkin annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi to kaga aya ce ta fassara aya wannan misalai yana nan da yawa a cikin alqur'ani na aya ta fassara aya da Allah ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi sai ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah sai Allah ya bayanin al-muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun har zuwa karshe to wannan salo ne na tafsirin al-qur'ani wanda shi yafi kowanne kamar da malamai suke ambatawa sai tafsirin al-qur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mana maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan shi da abubuwan da manzon Allah ya tabbatar wannan ma ana tafsirin al-qur'ani da shi wanda shine yanzu muka gama bayani idan mutum bai yi tafsirin alqur'ani da sunna ba to zai kama hanyar bata ne domin rike alqur'ani shi kadai ba tare da sunna ba to kamar mutum ya ce yayi imani da annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma bai yadda da abin da yazo da shi ba ko ya ce yayi imani da alqur'ani amma bai yadda kuma da abin da manzon Allah yazo da shi na bayani ba wanda babu yadda za a yi mutum ya zama mumini da wannan cikakken imani sai tafsirin alqur'ani da maganganun sahabbai sabban manzon Allah sun fassara wasu alfaz labazi zai zo a yaren larabci zai daukan ma'ana biyu uku sai ka samu wani sahabi ya fassara shi da wannan ma'ana wani ya fassara shi da wannan ma'ana in ma'anar duka ba ta saba juna sai duk a ce duk ma'anar za ta dauka juna kuma sai a kalli dalilai da wasu abubuwa da malamai suke kallo firinjaye da wanda ya firinjaye to wannan su ne mafi kyan hanyoyin tafsirin alqur'ani ana iya fassara alqur'ani da logar larabci ma'ana a kalli jerin a galli yadda yake kalma take a loga da asalin ta a yi bayanin alqur'ani da ita ana iya fassara alqur'ani da ar-ra'i ar-ra'yul mahmud kamar yadda malamai suke faɗa ma'ana a ce wannan aya ta nuna kaza da kaza saboda dalili kaza da kaza da sauransu to wannan shine salon da muke bi wajen fassara alqur'ani a cikin wannan zamana mu kuma shi za mu ci gaba da bi daidai gwargwado iya abin da Allah ya sanar da mu da fatan Allah ya mana jagora ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata shekarar da ta gabata a cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki mun tsaya akan abinda a cikin suratu Yasin mun tsaya kan aya ta 55 a ita zamu tashi a wannan lokaci a yanzu insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
نعم الله ما توقفين سركينا شاء إن أصحاب الجنة حقيقة أن الجنة ما أبوتا الجنة اليوم أولنا الرانا في شغل سنة سكين شغالة suna cikin jin daɗi fakihuna suna cikin farin ciki hum wa azwajuhum Allah ya ce su da matekunsu alal araiki suna kan gadaje muttaki'una suna kishingide suna kwance lahum fiha fakihatun Allah ya ce a cikinta suna da kayan marmari walahum ma yad'un kuma suna da duk abin da suke nema salamun aminci qawlan zance min rabbil alamin daga min rabbir rahim daga ubangiji mai jin kai idan ba mu manta ba muka kalli ayoyin baya suna magana ga tashin alkiyama Allah ya gaya mana cewa wa nufiqa fi suri akai busa a cikin kaho wanda muka ce wannan busa ita ce ta tashi fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun sai ga mutane halitta suna tashi daga kabarruka suna gaggawa suna tafiya zuwa ga ubangijinsu idan sun tashi ce ya wailana qalu ya wailana man ba'athana min marqadina ce waye tashe mu daga wannan baccin da muke daga wannan tashin da muke hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun to a wannan rana ta al-qiyama mun kalli ayin Allah ce fal yawma tazlamu nafsun shay'a a wannan rana ba za a zalunci wata rai da komai ba wala tujzauna illa ma kanu ta'malun wa illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku ba sai da abin da kuke aikatawa to haka ayoyin suka ci gaba da bayani sai Allah kuma ya shiga yin bayani a wannan rana meye makoma bayin Allah na kwarai shine Allah ya ce mana inna ashabal janna yan aljanna alyawma a wannan rana ta tashin alkiyama fi shughulin suna cikin shagali ma'ana wasu malaman tafsiri suka ce fi shughulin sun shagalta cikin ma'ana sun shagalta ga barin wanda ba su ba ma'ana hankalinsu baya kan wanda ba su ba bal sun shagalta da abin da suke ciki na ni'ima sun damu da abin da suke ciki na ni'ima da kyakkyawan rabo da Allah ya ba su fi shughulin wasu malamai suke sun shagalta ga barin ƴan wuta ma'ana ba su ma san halin da ƴan wuta suke ciki ba sun shagalta ga abin da Allah ya ba su fakihuna suna cikin farin ciki suna cikin jin daɗi suna cikin ni'ima a wannan rana wannan shine halin da ƴan aljanna za su kasance aljanna dai ta mai sa cikin alqur'ani a wurare da dama kuma gida ne na ni'ima gida ne na jin daɗi gida ne na bayin Allah wanda suka bi Allah madaukakin sarki a hadisi da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana kaɗan daga cikin irin daɗin da ke cikin aljanna ƴan aljanna ba sa bawali ba sa bayan gida ba sa kaki su fitar da abin da yake na majina sannan abinda suke tafi kawunansu da shi na zinare ne sannan kuma gumin da yake fita a jikinsu don wannan gumi suka ce shine makwabin abinda za su yi na bayan gida ko na bawani to gumin da yake fita almiski ne yana ƙarshen almiski sannan kuma suna shiga ne ala suratu abihim adam bisa surar babansu annabi adam suna da tsawon zira'i 60 saboda mutum ya samu jin daɗi da morewa ma'ana za a yi halittarsa cikakkiyar halitta domin asali da Allah ya halicci annabi Adam ya halicce shi da tsawon zira'i 60 amma daga lokacin halitta take raguwa har zuwa wannan lokaci shi sa da za ka karanta alqur'ani da hadisai sai ga al'umman da suka gabace mu irin Samudu, irin su Adawa, to mutane ne masu girman gaske, masu ƙarfi da girman jiki, da haka mu ba mu kai su girman jiki da ƙarfi ba. To ranar tashin alkiyama, ƴan aljanna za a da musu da cikakkiyar halittarsu saboda mai samu cikakken jin ni'ima. A wani hadisi wanda Jabir ya rawaito, manzo Allah ya ce ƴan aljanna ya'kuluna fiha wa yashrabun, za su ci za su sha a cikin aljanna, wala yadkhulu, ba za su yi bayan gida ba, ba za su yi bawali, ba za su yi tobi ba, wala yabulun wala yataghawwatun, ba za su yi kaki ba. To sai aka tambaye manzo Allah su yaya abincin da suke ci, sai ya za a yi suna ci amma kuma ba bayan gida. Sai manzo Allah ya ce dushaun, za su ringa yin wata gyatsa da fitar da gumi, wa rashfun, da fitar da gumi wanda zai zama kama almiski, almiski saboda kanshi shine madadin wannan rashin bawali da ake yi. Sannan kuma za a kimsa musu yin tasbihi da tahmidi da godewa Allah, kamar yadda a nan duniya suke yin numfashi suke jin daɗi, haka wannan tasbihi da godewa Allah zai zama musu abin jin daɗi. Wanda ya shiga aljanna to wahala ta kare, ba shi ba wahala kuma har abada. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace man yadkhulul jannata yan'am, manzo Allah ya ce wanda duk ya shiga aljanna to zai ni'imta, wala yab'ath, ba zai ƙara wahala ba, la tabla siyabuhu wala yafna shababuhu, kibabin sa ba za su lalace ba, haka nan samartakar sa ba za ta ƙare ba, ma'ana ba su fa a cikin aljanna. Mutum zai zama a yadda yake, duk waɗannan abubuwa ne da muna ganin misalan su yadda Allah yake, wani an ce yadda Allah yake gudanar mana da al'amura, wani an ce ba tsufa zai ce ya za a ce ba tsufa. A duniya ma Allah ya ga dama akwai abin da zai yi shekaru ninkin ba ninkin, kuma yana nan yadda yake. Yanzu a cikin halittu da ake da su a ruwa ko a tudu, in ka samu masana sai a ce ai dabba kaza tana yin shekara 100 da kaza, kuma in ka same su za ka tana nan da kwarinka da menene. To wannan ya nuna maka ikon Allah na ya bar abu ya rayar da shi lokacin da yake so. Da haka in Allah madaukakin sarki ya so ya ga dama, sai ya ajiye abu ya shekara 100 kuma bai lalace ba. A ranar Allah bai ga dama ba, ba zai kwana ɗaya ba. Mun karanta a cikin Alkur'ani wannan mutumin da Allah ya kashe shekara 100, amma aka ce mai duba abincinka ka gani lam ya tasanna, bai canza ba. Wanda ga galibin ka ajiye abinci, akwai abincin da yanzu ka ajiye kafin safi ya lalace, amma shekara 100 ce bai canza ba. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. To wannan yana nuna Allah ne yake iko bisa komai. To dan aljanna ba zai tsufa ba, zai tsaya yadda yake cikin jin ni'ima. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito, hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira, manzo Allah yana cewa za a kira mai kira zai kira ranar tashin alkiyama, zai ce ya ku ƴan aljanna, inna lakum an tafihu fala tasamu abadan, kun dinga yin lafiya ba cuta har abada, aljanna ba rashin lafiya. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abadan, Allah ya ba ku dama za ku rayu ba mutuwa, mutuwa ta kare. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan, kuna nan a samari ba tsufa har abada. Wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abadan, za ku tajin ni'ima ba za ta kare ba har abada. Shine fadin Allah, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, wannan kiran da Allah ya fada anan shine kiran da za a yi a fada musu waɗannan abubuwa din. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana mu'mini a aljanna yana da khaima, yana da hima ta lu'lu'u wadda a cikin ta mu'mini zai dinga kewayawa, khaimar kuma babba, sannan a ciki kuma mu'mini yana da iyali tare da shi a cikin wannan khaima din, zai dinga kewayawa saboda girmanta, wani guri ma ba sa ganin na wani guri saboda girmanta, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito. Da haka wannan duk irin ni'imomi ne na yan aljanna. Shi yasa anan da Allah ya ce yan aljanna fi shughulin, suna cikin shagalta, ma'ana shagalta fi ta jin daɗi. Shi yasa Allah ya ce fakihun, suna cikin farin ciki saboda abinda Allah ya ba su na ni'ima. Duk wani wahala ta duniya sun manta da ita. Da zarar mutum ya shiga aljanna to yana shiga daidai da sakan ɗaya ya manta da duk wata wahala ta duniya. Shi yasa duk wahalar da mu'mini yake a duniya to yayi hakuri, ya tsaya kan bin Allah, yayi gaskiya, yayi abin da yake daidai. Da zarar ya bar duniya to wahalar shi ta kare, domin da ya je ya tarar da aljanna to shikenan wahala ta kare. Duk wata ni'ima da kabiri yake ciki a duniya ta jin daɗi da walwala, to jikanta mata'un ne qalil, jin daɗi ne kaɗan, domin da zarar ya mutu shikenan wannan jin daɗi ya ƙare, kuma zai manta da ma ya taɓa jin wani daɗi a wannan duniya da muke ciki. Aljanna tana da sunaye da dama, kuma kowane suna yana nuna ni'imarta da cikarta da abin da yake ciki. Ana kiranta aljanna kamar yadda muka gani cikin wannan aya, saboda abin da ta kunsa na ni'imomi daban-daban, na farin ciki, na kwanciyar hankali, na shuka mai ni'ima wadda take lublub kuma a ƙarƙashin ta ga ƙoramu suna gudana. Ana kiranta darussalam, kamar yadda Allah ya ce lahum darussalam inda rabbihim wallahu yad'u ila darussalam. Darussalam shine gida na aminci, saboda abin da ke cikinta na aminci da jin daɗi da ni'ima. A ranar babu wani abin da zai damu ‘yan aljanna sai ma'ana jin daɗi da ni'ima. A nan Allah ya ce lahum fiha fakihatun, suna da kayan marmari a ciki, wa lahum ma yadda'una, da suna da kuma duk abin da suke nema a cikin aljanna ɗin, duk abin da za su nema akwai. Da haka ake kiranta darussalam. Sannan ana kiranta darul khuldi, gida na dawwama. Saboda me? Saboda ba mutuwa a cikin ma'ana aljanna, kamar yadda muka karanta a cikin hadisai, duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga gurin da zai dawwama, babu ranar da zai fita, kamar yadda muka ji hadisai, kuma Allah madaukakin sarki tabbatar da haka a cikin ayoyi da dama. Ana kiranta darul muqamati, gidan zama. Nan duniya ba gidan zama bane, ka gina duk abin da zaka gina, ka tanada duk abin da zaka tanada, kai ajiye duk abin da zaka ajiye, amma ba gidan zama bane. Ko ka ki ko ka so sai ka tafi, kana so ko baka so, ka shirya ko baka shirya ba. Amma in mutum ya je ya shiga aljanna to ya shiga gidan zama, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira ta da wannan suna. Ana kiranta jannatul ma'wa, aljannan makoma. Allah ya ce wa amma man qama maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aljanna ita ce al-ma'wa, da haka ana kiranta al-ma'wa, makoma na wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki. Ana kiranta jannatu 'adlin, aljannatai na zama, wanda ma'ana mutum zai tabbata a ciki, kamar yadda Allah ya ce jannatu 'adlin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghayb. Ana kiranta darul hayawan, gidan rayuwa. Allah ya ce wa inna ad-daral akhirata la hiyal hayawan, ma'ana ana nufin gidan lahira shine gurin rayuwa, ana nufin aljanna. To duk wannan sunayen aljanna ne. Ana Allah ya kira ta da jannatun na'im, ya kira ta al-maqamul amin. Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin. Allah ya kira ta da maq'adus sidqin, inda Allah ya ce fi maq'adus sidqin inda malikin muqtadir. Duk wannan sunayen aljanna ne, da haka guri ne na ni'ima da Allah zai sa waɗanda suka yi aiki. Allah ya ce hum wa azwajuhum, su da matekunsu. Azwaji kamar yadda Mujahid ya fassara halailuhum, ma'ana matekunsu na halal, suna tare da su fi zilalin, a cikin inuwa ko cikin inuwoyi na bishiyoyi daban-daban. Maza Allah ya ce akwai bishiyar tuba, bishiya ce da mai tafiya zai tafiya shekara 500 a cikinta bai kare inuwarta ba. Da haka inuwa ce mai daɗi mai sanyi. Sannan Allah ya ce alal ara'ik, akan gadaji, gadaji na alfarma, na jin daɗi, na mulki, na isa, na iko. Muttaki'un, suna kishingiɗe akan waɗannan gadaji da Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya ba su. Wannan ba komai bane salamu, aminci ne daga Allah maɗaukakin sarki. Sannan qaulan min rabbir rahim, faɗi ne na wajen Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda wasu ayoyi suka nuna Allah maɗaukakin sarki zai ma'ana sanya mala'iku suna shigo ‘yan aljanna, kuma suna musu addu'a, suna musu sallama, da wannan sallama da muke yi saboda abinda ta kunsa na ni'ima da jin daɗi ranar tashin alkiyama. Da haka a cikin waɗannan ayoyi Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana halin da ‘yan aljanna za su kasance a ciki, na jin ni'ima da walwala da shagalta, shagalin da zai mantar da su komai, hatta ‘yan wuta ma za su manta da ‘yan wuta, sai dai idan ma'ana suna so su tuno su, ko Allah yana so ya tuna musu da su, don ƙara jin daɗi da ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki. Za su shagalta da abin da ke cikin aljanna cikin jin daɗi da ni'ima, su da matekunsu waɗanda suka bi Allah maɗaukakin sarki. Hadisi ya tabbata cewa mace za ta zama da mijinta wanda suka rayu ƙarshe tare da shi, kamar yadda ya zo a hadisi. Mace za ta zauna da mijinta wanda ta mutu tare da shi, domin wata matar tana iya auren maza biyu uku, to wanne ne za ta zauna da shi aljanna? hadisi yace mijinta na karshe wanda ta mutu a tare da shi kuma in dai ta shiga aljanna kuma mijin ya shiga aljanna to ba magana a ce ko ba ta san shi ko ba ta ji dadin zama da shi ba domin ranar tashin alkiyama duk waɗannan damuwa dan Allah yana shiri ta wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli ai yanzu anan duniya zaka ga kana rayuwa da wani amma kila kana jin haushin shi ko yayi maka wani abu ko ya tare maka wani abu to ranar alkiyama idan kuka shiga aljanna kai da shi to Allah sai shiri wannan wannan gillin ba za ka ji a tare da kai ba to haka tsakanin miji da mata ko da a duniya an samu sabani an ji ba dadin zama an yi hakuri da juna aka mutu tare to ranar tashin alkiyama Allah zai canza zukatan zama zukata ne na masu kaunar juna na masu son juna waɗanda kuma Allah zai cire musu wannan gilli din duk wani abin da zai samu zai damu dan aljanna babu shi a cikin aljanna wani abin da zai dame shi babu wai wata mace ta shiga aljanna tana jin cewa wannan mijin da aka hada ta da shi ba shi dake so ba wancan take so babu shi a cikin aljanna Allah madaukakin sarki shike juye zakata yadda ya ga dama da aka je juye zakatan a zauna cikin farin ciki da jin dadi da nutsuwa wasu daga cikin mace ko na magabata cikin sahabbai da tabi'ai sukan maki yin aure saboda jin dadin zama da suke da mazajinsu to idan mazajin sun mutu sai ce to tana so ta zauna da mijinta aljanna da aka ce ta hakuri da yin aure ta zauna amma babu wani dalili da ya hana ko ya haramta ko ya nuna cewa mace mijinta ya mutu dan ta yi aure ta yi laifi musamman idan ya zamana ba za ta iya rayuwa ba sai da aure din to ba daidai ba ne kuma ta takura wa kanta ta zauna ba tare da yin aure ba almuhimmi dai ta bi Allah madaukakin sarki ce ayyuka nagari sai Allah ya hada ta da abin da suke so ranar tashin alkiyama sannan wannan ayyukan da muka gani suna nan mana a cikin aljanna akwai kayan marmari duk wani abin da mutum ya sani na marmari na sha'awa na kauna na so to a cikin aljanna akwai wannan abu da Allah ya tanadar sannan dakin dada ma Allah ya ce walahum fiha ma yad'u suna da abin da suke nema duk abin da suke so dan aljanna duk abin da yake da awa yake nema to Allah madaukakin sarki zai bashi kamar yadda ya zo a wasu ayoyi domin aljanna ba abin da zaka nema na jin dadi ka rasa dan mutum ya nema abu ya rasa to wannan dauki ne na tawaya shi yasa a nan duniya duk mulkin mutum duk kudin mutum zai iya neman wani abu ya rasa kila ga kudin amma babu a gari sai an je wani garin dole zai hakura a lokacin da yake so to amma aljanna ba yadda za a yi mutum ya nemi wani abu ya rasa Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ka sanya mu cikin bayinka mu'minai yan aljanna Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka azurta mu da aljanna anan ya kamata mu tsaya sai Allah ya sai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon jarawa Allah madaukakin sarki yadda muka fara wannan azumi lafiya da imani da lafiya Allah ka tabbatar mana da imanin mu da lafiyar mu har zuwa ƙarshen wannan azumi Allah ka raya mu akan imani ka tashe mu akan imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk